muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta Amurka ta ce karfin mako je guguwar da aka wa lakabi da Dorian ya kai mataki na 4, matakin da cibiyar ta ce yana cike da hadarin gaske. Zuwa yanzu rahotanni sun ce guguwar ta doshi yankin Bahamas da jihar Florida a nan Amurka. Ron DeSantis shine gwamnan jihar ta Florida.
We urge all Floridians to have 7 days worth of food, medicine, and water.
Yace muna kira ga daukacin mazauna jihar Florida da standi abincin kwanaki 7 da magunguna da ruwa. Su ma da hukumomin Bahamas sun fidda gargadi ga yankin arewa maso yammaci, yayin da shugaba Trump shi ma ya ayyana dokar tabbaci a daukacin jihar ta Florida. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwar Amurka ta ce saboda yanayin yadda guguwar ke tafiya a hankali, za a kwashe tsawon lokaci ruwan sama na zuba, lamarin da zai haifar da yanayi na ambaliyar ruwa mai barazana ga rayuwa. 'Yan sanda Hong Kong sun kira ga jama'ar yankin da su kaurace wa tarukan gangami da za a gudanar a yau Asabar, waɗanda suka ce ba a ba da izinin a yi su ba, inda suka kuma yi gargaɗin cewa idan aka kama mutum to zai fuskanci hukuncin zaman gidan yari. Shugabannin da ke shirya zanga-zanga a yankin Hong Kong sun janye wani babban gangami da aka shirya gudanarwa a yau Asabar, bayan da hukumomi suka ki ba da izini a gudanar da gangamin. Babu dai tabbacin ko wasu daga cikin masu zanga-zanga za su fito don radin kansu ko kuma akasin hakan. A jiya Juma'a aka ba da belin wasu sanannun masu rajin kare mulkin demokradiyya, bayan da aka kama su aka tuhume su da laifin tunzura mutane su shiga zanga-zanga a watan Yunin da ya gabata. Kasar Uganda ta mayar da wasu mutane 5 'yan asalin Congo zuwa gida. Ana fargabar mutanen sun yi cuɗanya da wata yarinya mai shekaru 9 da ta rasu sanadiyar cutar Ebola a gundumar da ake kira Kasase da ke yammacin ƙasar ta Uganda. A ranar Laraba, yarinyar wacce ita ma 'yan asalin ƙasar Congo ce, ta yi tafiya da mahaifiyarta daga yankin Goma suka shiga ƙasar ta Uganda ta kan iyakar Umponwe domin neman magani. Da ƙarshe an keɓe ta, aka kuma mayar da ita wani asibiti da ke kusa da yankin domin a yi mata magani, inda wani gwajin da aka yi ya nuna cewa lallai tana dauke da kwayar cutar ta Ebola. Dr. Joyce Mariku Kaducu, karamar ministan lafiya ce a ƙasar ta Uganda.
Unfortunately, a girl passed on early this morning today.
Ta ce abin takaici yarinyar ta riga mu gidan gaskiya da safiyar jiya Juma'a, kuma bisa bukatar da mahaifinta ya mika, ana shirin mika gawata domin a mayar da ita jamhuriyar demokradiyyar Congo don a yi mata jana'iza. A halin da ake ciki a ƙasar ta jamhuriyar demokradiyyar Congo, adadin mutanen da suka mutu sanadiyar cutar ya kai mutum 2000 a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Hukumar ta kuma ce adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar da waɗanda ake tunanin suna ɗauke da ita ya haura mutum 3000. Ko da yake duk da cewa cutar ta yaɗu zuwa wasu sabbin yankunan ƙasar ta Congo, hukumar ta WHO ta ce har yanzu adadin mutanen da ke kamuwa da ita a kowane mako na nan a 177, kamar yadda ake gani a cikin kowane rabin wata. Ita dai kwayar cutar ta Ebola ta ci gaba da yaduwa, duk da cewa an samu rigakafin cutar, wacce zuwa yanzu an yi wa mutum 200,000 allurarta a gabashin ƙasar ta Congo. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Indonesia na gudanar da bincike kan wata tarzoma da ta barke mai nasaba da rikicin wariyar launin fata a yankin Papua da ke yammacin ƙasar. An kwashe kwanaki ana ɗauki ba daɗi da zanga-zanga a wasu biranen ƙasar biyu kan zargin cin zarafin wasu ɗalibai. Rikicin ya samu asali ne bayan da aka zargi wasu dakarun kasar da sojojin sa kai da laifin furta kalaman batanci ga wasu dalibai ɗan yankin Papua wanda suka shafi na nuna warin launin fata. Lamarin ya haifar da tashin hankali a can yankin Papua da ke yammacin kasar wanda dama yanki ne da ke dauke da ƴan aware. Al'amarin da jakadin Indonesia a nan Amurka ya ce babbar barazana ce ga haɗin kan kasar. Ga dukkan alamu kiran da Prime Minister Pakistan ya yi ga al'ummar kasar da ta nuna goyon baya ga yankin Kashmir ta hanyar fitowa kofar gidajensu da shagunan kasuwancinsu su tsaya na tsawon minti 30 bai samu karbuwa ba a jiya Juma'a.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallon bitu kuna.
Alaikum barkamu da sake taruwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai ina nan tare da Dr. Nafisa Hayatul Din. Idan ba su raro ba su manta ba, a makon da ya gabata nayi ma daktar wannan tambaya. Daktar game da wannan batun matsalolin na kwakwalwa ko laruran da suka shafa kwakwalwa. Yau an waye gari a Najeriya sai kaga maza na kashe matansu ko mata na cakawa mazajin su wuka. Shin irin wannan matsalar tana da nasaba da larurar kwakwalwa? Kwarai kuwa. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga yadda daktar ta ci gaba da bayani.
Akwai abubuwa daban-daban zai yi wuya ka ce ga abu ɗaya takamaimai da shi ne ya jawo yanzu ake ganin mata na kashe maza na kashe mata wa ake kashe-kashe. Amma kuma wasu daga ciki yana mai yiwuwa daga lalura ce. Wasu lalurai akwai lalurai kala-kala na kwakwalwa da ke iya canza mutum tunani. Mutum ya rika tunani ko ya yi imani da abin da ba shi bane a zahiri. Wani zai rika tunanin cewa a wani na kai mai hari ne yana kokarin ya kashe shi ko ya cutar da shi. So wani yana iya daga nan ya ce bari in kare kaina, ni bari in riga in kashe mutum. Wani zai tunanin a daga lalura yi tunanin cewa to me ma ma'anar zama a duniya? Gara kawai mutum ya kanta to ya kashe kanshi. Amma kuma idan na mutu na bar wannan shi kuma fa ya zai yi da rayuwa? Ya mutane za su kalle shi, misali in kaman namiji ne yana tunanin cewa a me amfanin rayuwar shi zai kashe kanshi, zai tunanin to idan na mutu na bar matata da ƴaƴana, na farko wa zai aure ta, wa zai kula da ita, ƴaƴana wa zai kula da su,
sai hada da
za a tsangwame su. Yawwa to irin wannan yana iya yi tunanin bari in kashe su gaba ɗaya in na gama ni ma in kashe kaina. So duk irin waɗannan suna iya faruwa. To amma kuma banda haka mutane suna ganin kaman masu lalura kwakwalwa su suka fi kisa ko yi ma wani lahani. To amma kuma ba haka bane. Waɗanda ke da lafiyar kwakwalwa ma sun fi yin irin waɗannan. Bambancin shine shi mai lalura kwakwalwa so da yawa ya yi imani cewa abin da ya daidai ne. Don haka ba zai boye kanshi ba. Na biyu ba zai gudumma doka ba. Wani da kanshi in ya gama kisa zai je kai kanshi kara. Saboda shi a ganin shi ya kiyaye kanshi ne daga abin da ke faruwa. Baya ga haka kuma wasu masu lalura kwakwalwa, ita kanta lalura kwakwalwa tana hana su samun hikima da basira na yanda za su yi shi wannan laifi, su yi shi
kauce
kauce ma doka. So duk irin waɗannan abubuwan su suke sa an fi kama su. Amma kuma masu lafiya su suka fi yin irin waɗannan aikata irin waɗannan laifuffuka.
To daktar yanzu kuma sai mu tabo batun matsalar kwaya da yanzu kusan tabbata addaba mutane a Najeriya, a arewacin Najeriya an ce mata su ma sun shiga wannan harkar abin babu kama hannun yaro.
Kwarai kuwa.
Me da me kike gani yake haddasa irin wannan matsalar ta shan kwaya?
Haka akwai abubuwa da yawa da suke iya jawo matsala irin wannan ba za ka mutum ɗaya zai wuya ka cire ko mutum ɗaya ka dauka ko mace ɗaya kika dauka tana shaye-shaye in kika ce zaki tsatsefe abubuwan da suka ja take wannan shaye-shayen to zaki gano abubuwa daban-daban da suka hadu suka hada kai suka sata a wannan yanayin da take ciki na farko wani yakan hada daga gado akan gada akan gaji kwayar halitta wadda take iya ta sa idan mutum ya fara shaye-shayen ya zama ya kamu da shi
sosai haka
akwai baya ga haka kuma al'umman mu yanzu yanda take al'umma ce ta kana zaune ne kai kana Kaduna amma kana magana da wanda ke Saudi Arabia so duk waɗannan abubuwa sun dada bude ma mutane ido na cewa abinda ake yi a wani kusurwa a duniya to kana inda kake nan da nan zaka sami kaga yanda ake yin shi
to amma su mata musamman su mata ya akai saka shiga cikin wannan harkar sosai ha abin yake nema ya baci ko ya ma baci
ya baci already so da yawa mata su idan suna da matsala ta damuwa ko wani anxiety muke cewa yawan fargaba ko depression irin yanda muka yi magana na lalurar kunjin damuwa da kuma matsaloli na yau da kullun na rayuwa ya haɗi da kuma baka samu shawarar kirki ba ko ka samu influence ko rinjaya
daga abokan
mutane yawa ba na kirki ba gashi kuma ga yanan ko ina rababa kayan shaye-shayen nan ko ina akwai su so idan duka waɗannan abubuwa suka haɗu to suna iya su sa mace ta shiga daga yin shaye-shayen a danki dan yiki yayi makanki matsala dan ko damuwa dan na wani lokaci kadan daga nan sai ya zama ji ko yanayin zaman gidan aure ko zama da iyaye ma zaki ga yarinya ta taso budurwa ba uwarta a gidan tana zaune da matar uba kuma babu jituwa ko wani abu ga iyaye ba jituwa ba kula to irin wannan duk abubuwa ne dake iya sa budurwa ta shiga hadari saboda za ta fita tana neman wannan shakuwar tana neman wannan kaunar to kuma ko in damuwa ne gare ta ba ta da wanda za ta yi magana da shi a gida ya fahimci me take ciki ko kuma ba wanda ya nuna mata cewa zo ketawa ci a jata a jiki a fahimci me take ciki so duk irin waɗannan abubuwa al'adu ne namu na yau da kullun a rayuwar mu amma kuma matasa yanzu ba su da karfin
halin da za su jimre
yawa ba kamar da ba matan aure wasun su ya hada da su ma daga irin wannan damuwa ne damuwa na gidan miji wanda idan kin kai kara sai dai kawai a ce miki koma ki yi hakuri wani in aka kai mishi kara a matsayin magabaci ba zai bincike ba wasu ba za su yi bincike ba za su saurara su ji lalle me ke faruwa ta ina zamu iya mu samu miki maslaha a wannan matsala take ta gidanki so wannan yana iya sa mace ta rika tunanin cewa to me ma ma'anan in gaya ma wani me ma'anan in nemi taimako wurin wani bari kawai in sha abin da zai sa in manta da matsaloli na
to masararo anan muka kawo karshen wannan hirar anan kuma za mu da sa'a 20 na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin a madadin babbar bakuwar ta mu Dr. Nafisa Hayatu Din da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
yau idan aka yi lissafi za a ga ministoci sun kai guda 30 sun da fusula manyan daraktoci na fusula kuma kowa an kama shi ne akan cewa ya saka hannu ya haɗe bitu cikin ƙasa ne to yau tafiyan da ake ba kamar ba ne ko Najeriya mun ga shugaba Muhammadu Buhari ya zo shi ma ya yaƙi da wannan barayi
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shirye na tsakan mai wuya. Yanzu magana nan da muke da ku shugaban kasar Kamaru Paul Biya yana da zunzurutun shekaru 86 char a duniya. Sannan taren 6 ga watan Nuwamba shekarar 1982 wato shekaru 37 da suka wuce yake kan gadon mulki ko bai da alama ya sauka. Duk da cewa kasar tashi tana ci gaba da auka cikin tarzoma iri-iri wacce ta hada da akida awali da wasu sassa na kasa suke nuna na cewa suna son su samu yancin cin gashin kansu gashi kuma a dai gefen Kamaru kamar sauran kasashenmu na Afirka tana ta fama da matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki to sananta waɗannan matsalolin yasa muka dauki kudaden mu jingina muhawarar da muke kan yan shi'an Najeriya har zuwa nan gaba kadan musamman da yake akwai rashin isasshiyar masaniya game da halin da shi ma dogon yan shi'a din Sheikh Ibrahim Ezzaki yake ciki tun bayan da ya dawo daga India ya kuma sake koma hannun hukuma yanzu kan bari mu cilla ku zuwa can kasar Kamaru inda wakilin mu Garbawo yake jira shi da bakin sa domin su fara wannan muhawara game da makomar wannan kasa a karkashin shugabancin tsohon shugabanta Paul Biya.
Shirin tsaka mai wuya ya dira a kasar Jamhuriyar Kamaru Allah ni Muhammad Awal Garba na tattauna da shugabannin matasa na manyan jam'iyyun kasar guda biyu Alhaji Ahmadu Jibo na jam'iyyar LDPC mai mulkin kasar da kuma Alhaji Mutari Baminda na jam'iyyar SJF ta ƴan hamayya kan al'amuran da ke gudana a kasar Jamhuriyar Kamaru. Da farko dai zan fara da Alhaji Ahmadu Jibo shugaban matasa na jam'iyyar LDPC mai mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru ta shugaba Biya.
Eh Muhammad ka sa aka ce kowane lokaci da yanayin sa ko ba haka bane shugaban ayo shekara 35 a kowane lokaci yana tafiya wannan kasa Switzerland a can wato likitocin shi suke a can yake wato inda inda da lafiya na yake tafiya ne mai magani amma yau kaman da kuka sani cewa kasar Kamaru ta fuskanci wani kalubale wayansu mutane ba su so su danta tana zaman lafiya musamman turawan yamma su ne suke da wannan hannu a cikin wannan abubuwan da suke suna so su birki ta kasar Kamaru saboda tattalin arzikinta da kuma yadda take zaune shekara da shekaru lamun lafiya domin zaman mai kasa shekara 37 ba shi bane matsala sai gine ana kokari da nemo mata aiki ana kokari da gyaggyara garuruka ana kokari da abubuwa masu yawa kowa dai yanzu kasar Kamaru ko da wata biyar din kai ba ta nan ka dawo za ka kalinci cewa abubuwa na canjawa to amma yanda ake faɗa ko da a ruwa kake rawa majiyin kan yana nan ce ce kana ta da kuba to kaga abin da muke fuskanta kenan kaga kuma ko a kasar Switzerland ne ta sa yau shekara da shekaru aro yana da tsaya ne ni magani to yanzu kaga wa'ansu an kafiro mutanen da ake tsira wani diga a bisa bina wa'ansu ne da wa'anda aka yi maduka a wato wannan election da aka yi da wuce inda shugaba Biya ya lashe to a wannan lokaci ne wa'annan ne mutane har yanzu sun ki bari wai su dai wai ba ci zabe ba kuma zabe an riga an yi an kare kaga wannan matsalolin ne kasar Kamaru take fuskanta
to Alhaji Ahmadu Jibo baka ga cewar shugaban kasar Kamaru kamar ya gaza wajen farfaɗo tattalin arzikin kasar Kamaru da kuma sha'anin tsaro ba
to ya ce ta matsalar tsaro a duniya matsala ne da wato in bandare ne wandere ne kuma gama duniya ko a ina Amurka ce da ta nuna cewa ita tana da wato karfi tsaron kasan ta mun abin da aka faru a 2008 abin da ya faru a can atanta na World Trade Center sai an nuna cewa babu duniya na matsalan tsaro ko ta ina haka ne ana tafiya ta ida shi ne ko ba haka ba ne bayan nazara a cikin Kamaru ta ke kwanta daga cikin wa'ina abubuwa a duba duk kasashen Afirka a duba duk yawancin duniya ga kuma matsalolin matsalar tsaro matsala ne na duniya ga baki daya to ana wani haka haka abin ya kasance
to ya kake ganin ta bangaren tattalin arziki kuma baka ga cewar shugaban kasar har yanzu ya kasa shawo kan al'amuran tattalin arzikin kasar Kamaru ba
eh to kun san cewa maganar arziki ba zan koyi ba kuma awar kasar Kamaru a gaskiya a shekarun da suka wuce mun samu wato ma'aikatan gwamnati barayi barayi ne musamman wanda sun kwashe kudade masu yawa sun je sun koye a manyan bankuna amma mai kasa Fulbiya ba za a iya cewa bin wato la'akari da wannan ba domin yau idan aka yi lissafi za a ga ministoci sun kai guda 30 suna fursuna manyan daraktoci na fursuna kuma kowa an kama shi a kan cewa ya saka hannu ya haɗe da dukkan ƙasa ne to yau tafiya da ake ba Kamaru ba ne ko Najeriya mun ga shugaba Muhammadu Buhari ya zo shi ma ya yaƙi da wannan barayi aka ga ƙasar Central Africa a ƙasar Italy Idris Deby Itno shi ma yana fama da wannan a kan ko ina ne wannan mutanen ba za a rasa su ba ko ba haka ba ne ba mai kasa ba ne yake sa wannan kuɗi mutanen gefen shi ɗan gwamnati ne kowa aka saka a gwamnati shi ya shiga ya kwashe kuɗi da shi kaɗai biliyon biliyon ya tattara to kaga wannan ba shugaban kasa Blo shugaban kasa da zai garabtar shi kuta ina ba amma yayin da kuma ya farga cewa kana dibon kudin kasa shugaban kasa bai bari ka she ya kama ka domin a kasan Africa nan ban ci ko kasan da wato shugaba ya kama ministerci kaman minister kaman shugaba biya ba
to wannan zabukan da ake yi ta bangaren zabe kana ga shugaba biya na lashe zabe ne a koda yaushe har ya kwashe shekaru 38 akan ka riga ministerin kasar Kamaru
Muhammad Awal idan aka ce shugaba biya da kwashe zabe shi wanda bai san iya tsari siyasa yake ba a kasar Kamaru muna da kaman da zai ce local government kananan kauyuka guda muna da arrondissement guda 366 arrondissement adadin ta kenan a 366 nan Muhammad Awal a ko ina jam'iyyar FDPC wato CPDM na da jagoranta a duk kauyukan nan babu wata jam'iyyar yaya za a ce wa jiyaje kungiyoyin jiyaje aka zo da ke kungiyar da ta kai shekara 50 tana raga mamulki ba ai man faɗi wa wani majibawa wa bane wannan ita ne gaskiya
to Ahmad Jibo a matsayin ka na shugaban matasa ba ga cewa a ya ta canta shugaba bai koma gefe ba matasa dama su masu taka rawar ganin su ba kasar Kamaru
eh wannan magana gaskiya ne kuma wannan tunanin ana cikin duba ta saboda kasan mutum shekar kuma ba mutum da zai ce ya cika goma duk wani mutum hajiji ne kuma yau da fiyan da ake shugaban biya yana da shekara 83 me yasa yanzu shi ma yanda aka duba shi ma mulkin da abin da mutane suke manta ba kwata ya yi ba ba yaki ya yi yadda ɗauki mulkin nan ba yana zaman shi aka sauka aka ba shi mulkin nan wannan babban aya ne to haka shi ma yana fukafin ya tafi ya sauka komai ya sauka shi ma ya ba ma wani ya sauka amma masu cewa su tsaya su zanga-zanga su yi kaza su yi kaza a gaskiya ba su tsari mulki yake ba
to a rage amma da jibo to ta bangaren kuma matsalan da yake faruwa a kasar ba na bangaren ba minda na yan aware ya kake ganin kafin dauki shi a rage mutari na can ba minda ya kake ganin wannan matsalar kun cimma buri kuwa
eh to kasan matsalan kasar ba minda matsala ne da wato tana dauke da nufin ka yewa mama awan kuma matsalan ba minda nan wato abu ne shi in ya gaya maka boyayyen abu ne mutane ne da wato sun zauna sun tsara abubuwa suna su raba kasar Kamaru amma yau tafiyar da ake ce maka yau kusan shekara uku ana wuta ana buga da su har a yau ba su iya isa sun raba kasar Kamaru ba za ka je birnin Bamai da birnin Boya manyan birnukan shi wata sashen can za ka ga gwamnati na nan waɗannan mutane suna jeji to yau shugaban kasa ya mika hannu ya ce a zo a zauna a yi shawara a zo a zauna a magance wannan abin da su da gwamnati amma shi kasance yanzu kai to babu mutum musamman wanda zai iya wato ya zo ya kasance ya zauna a gwamnati a tebur daya mutane ne suna wawwase wa'annan ajejin nan wa'annan ajejin su ma ajejin kansu bai na haka dai kai cewa ya ce masu zama maka ma'ayar ta'adda saboda ba su da jagora ɗayan da za a zo har yau wata na uku kenan shugaba kasa yana neman a cikin su da wa za a zo a zauna ba su da shugaba duk wanda aka nuna wa'annan ajejin nan suke mun ba mu yarda da wancan ba wa'annan da suke jeje a yi ko kadaran mutane da bindigogi a jeje ku ce Muhammad Awal ka rantse maka da Allah ka ga rantsuwa ne maka babu wa'anda mutane na ba su karfin gwamnati ba shugaba biya na duba abu yana sara yana duba bakin da
to amma ai ana zargin ku akan cewar ku ne ba ku bukatun a zauna a sasanta domin wadanda ya kamata ku tura wancan bangaren ba su kuke turawa ba kuna tura yan jam'iyyar ku ta FDPC ne ko CPDM
eh to mun mana wallahi nan ba zai zama ko ka kariya ba saboda a kasar nan da kake gani akwai mutane kusan da mai kasan yan jam'iyya FDPC da ba su so abin da ya kare saboda haka su suna jin dadi haka suna samun kuɗi su ba su yaya a tafiya ta har riko shekara 20 ba akwai kusan da kuma mai kasa suke su kuma yan jam'iyya ne wanda ta gaskiya ne su ne ke nan idan yayi da aka ce za mu yi ka shawara a zauna su ne suke nema su tsara su cika da zauna kai a zauna amma shi ne kasa da jamhurin mutane kuna to a zauna kuma yanzu haka ana cikin maganganu ne a jenin a yi bincike a jenin a yi bincike idan uwa kwanaki don Burundi shi shugaban Alawal da aka kama a Bamenda ayana daga cikin wa'annan saboda an zo an ganshe su aka ce shi ya wuce gara da ya jagora ina wa'annan kuwa a jeji a zauna ya so ma kenan sai muka yi su kara shi a gida to kai shi ne ba ta shi shi kaje ka fita magana nan to ina ware in fita to haka ce a ware a kuma zo su fito jeji su dawo gari a kowane da kuma ba su fa so saboda sun bude jeji suna samun kuɗi suna kama mutane suna daukan fansa ana ba su kuɗi suna ba su kuɗi suna harka wani suna sa tan mutu na kaiwa jeji Najeriya suna tsaro ta kun ba su kuwa dan zaman lafiya wakar
nace sa mu dauki misali ta bangaren jahar Arewa mai nisa da kuma gabashin kasar Kamaru an da Kamaru ta iyaka da kasar Afirka ta tsakiya Bangi ba ga cewa shugaba biye ya gaza da ta wannan ba wajen cewa matsalar tsaro ta barbare a ta wannan bangarorin gabaki da
to haka ne to daga kan amsar wannan tambayar zamu tashi a makon gobe in Allah ya samu ganshi yanzu muna godiya ga su baki namu Alhaji Ahmadu Jibo da Alhaji Mutar Bamenda da kuma musamman shi wakilin namu na Kamaru Abul Garba da ya hada mana wannan muhawara a cikin Kamaru ai kuma na ita anan a madadin su duka ne ni Ali Mustafa Zakwata a Washington DC sai mun dawo muku Allah ya da mako mai zuwa a huta lafiya
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya
Sakandani kanan alizaki Nalla raba mai mota Dodo kanan alizaki Yaro wanda ya san kalife yana da raba Anye bodo bodo da ba da mamba na pollo sakanan da fadi da shida alhaji yaro gani da umaru halima bodo na alhaji amma da shida da hina na ko ta ina ba dadi kama na kunduru mamma na san yi alhaji kanki da shida tuke tando mai kanu mai saje Anye da ba ture kosa da shi da ba wana kosa wa an da ce ga sakanni ce to ka ji shadi yu dai dai ba so halin baban da sai nya hawi sa hanya kanan alilin ba da ne ba le kanga Sam ashirin na uwa ne san goma kan najirena ga dan wulin fasinja ko areba in ne a wata saboda yan sanda ke la hatu.